Yadu au revoir.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Litinin 5 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hawwa da kanin labarai.
To kasar Iraki ta haramta bankunan kasar takwas yin hada-hada da dalar Amurka. Dakaran Amurka sun ce sun kai wani harin kare kai a yammacin jiya Lahadi kan wani jirgin ruwa dauke da makamai masu linzami. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA dake birnin New York dake birnin New Jersey ta ce za a buga wasan karshe na cin kofin duniya na shekarar 2026 ne a filin wasa na MetLife dake birnin New York a nan Amurka.
Tokarin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa hukumar zaben Najeriya INEC ta dakatar da jami'inta mai kula da Jos ta Arewa. To ko me yi zafi shi kuma ba wuta ba?
Saboda an samu electoral officer na wannan local government din da laifin bacewar takaddun kada ƙuri'a na wa'annan rumfuna guda 16.
Za a ji cewa har yanzu 'yan Najeriya da ke jamhuriyar Niger na ta kiran shugaba Tinubu da ya sassauto kan batun Niger. Za a kuma ji wani rahoto na musamman kan wato rasuwar tsohon gwamnan jihar Yobe Alhaji Bukar Abba Ibrahim. Kamar kowane asubahin ranar Litinin, yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Safilu Hashim Gumel ke gabatarwa, inda yau shirin zai ci gaba da tabo batun daukarin nan da aka yi ma wani babban malami mai yawan taimakawa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a barkamu da asuba, ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Dakaran Amurka sun ce sun kai wani harin kare kai a yammacin jiya Lahadi akan wani jirgin ruwa an kaddamar da harin makamai masu linzami a wani yanki na Yemen da mayakan Houthi ke iko da shi. Sashen tsakiya na rundunar sojin Amurka ya ce harin ya afka akan jiragen kai harin makamai mai linzami guda hudu da ake shirin kaddamar da su a ruwan Bahar Maliya. Wata sanarwa da ta fito daga Setcom ta ce makaman masu linzami sun kasance barazana ga jiragen ruwan dakarun ruwan Amurka da taragun daukar kaya a yankin. Harin da ya shine na baya-bayan nan da sojin Amurka suka kai akan mayakan Houthi da Iran ke marawa baya domin dakile jerin hare-haren da mayakan Houthi ke kaikaitar kan taragun jiragen ruwa da ke tafiya kan muhimmiyar hanya da ta bi ta kogin Bahar Maliya. Kasar Iraki ta haramta wa bankunan kasar takwas yin hada-hada da dalar Amurka, da ta ce ta yi hakan ne domin yi ma igiya tuka ga rage ayyukan damfara, boye kudaden haram da sauran amfani da ake da dalar ta hanyar da bata dace ba, kwanaki bayan ziyarar da wani babban jami'in hukumar Baitul Malin Amurkan. An kuma haramta wa bankunan duba irin matakin da kasar Iraki ke dauka akan a duk rana akan dalar ta Amurka a babban bankin kasar, wanda shi ne a gaba wajen samar da kudaden kasar waje a kasar da ta dogara ga shigo da kayayyaki daga waje, wanda kuma ta zama wata cibiyar sa ido ga Amurka a kokarinta na durkusar da fasakorin kudade zuwa makwabciyar kasar wato Iran. Kasar ta Iran, wadda ta kasance abokiyar kasashen biyu Amurka da Farisa wato Iran, tana da tsabar kudi dala Amurka biliyan 100 killaci kuma riƙe a Amurka, da yasa Iraki ta dogara matuƙa akan taimakon Washington domin tabbatar da ganin ba tushe dan abin da take tsakura daga kudaden shigar da take samu daga mai ba da sauran kudaden da take kashewa. Wata da wato takardar babban bankin kasar ta tabbatar da hukuncin da jerin sunayen bankunan da aka dorawa haramcin. A jiya Lahadi, magoya bayan jam'iyyar adawa suka yi taho magama da 'yan sanda a Dakar babban birnin kasar Senegal, bayan da shugaba Macky Sall ya bayyana dage zaben shugaban kasar da aka shirya yi a ranar 25 ga wannan watan na Fabrairu, har sai illa masha Allahu. Kwana guda kacal da soma yakin neman zaben Macky Sall, wato kwana guda kadar da soma yakin neman zaben Macky Sall ya tsoma kasar cikin halin rudani, inda yace yayi hakan ne sakamakon rikicin da ke tsakanin majalisar dokokin kasar da kotun tsarin mulki sakamakon kin amincewa da 'yan takara. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jihar Plateau ta arewacin Najeriya, inda wasu kayan zabe na rumfuna akalla 10 dake Jos ta Arewa suka yi fatar dabo, wanda don haka hukumar zaben kasa ta INEC ta bayar da sanarwar dakatar da jami'in ta mai kula da Jos ta Arewa din Mr. Fred Ogboji. Zainab Babaji gare ki.
Hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa ta dakatar da jami'inta mai kula da karamar hukumar Jos ta Arewa a jihar Plateau, Mr. Fred Ogboji, bisa zargin bacewar wasu muhimman kayayyakin gudanar da zabe. Hukumar INEC a wata sanarwa ta ce ta dakatar da jami'in nata ne don samun sukunin gudanar da bincike kan bacewar takaddun kada kuri'a na kujerar majalisar wakilai na shiyar basa da Jos ta Arewa a rumfuna 16 na karamar hukumar. Jami'a sashen labaru na hukumar INEC ta kasa Zainab Aminu ta tabbatar da dakatar da jami'in don yin bincike.
Hukumar zabe ta kasa mai zaman kanta ta dage zabe ne a rumfunan zabe guda 16 da suke Jos North Basa Federal Constituency, saboda an zamu iya cewa samu electoral officer na wannan local government din da laifin bacewar takaddun kada kuri'a na wa'annan rumfuna guda 16 din. Kuma kaya ne wannan takaddun zabe an kawo su daga Abuja, an karbe su amma a hannun shi kuma sai aka neme su aka rasa. Saboda haka shine hukuma ta ga ya dace da ta dage wannan zaben daga jiya Asabar zuwa yau Lahadi, kuma za a yi bincike akan shi wannan electoral officer din, idan kuma aka kama shi da laifi a hukunta shi daidai da laifin da ya aikata. Kuma yasa hukumar zabe ta dada hubbasa an samu an gudanar da wannan zaben a wayannan rumfuna guda 16 kamar yadda dama aka tsara kasancewar.
Duk da umurin da hukumar zaben ta bayar na ci gaba da yin zabubbuka rumfuna 16 a jiya Lahadi, a wasu rumfunan jama'a sun hallara amma jami'an zaben basu fito akan lokaci ba. A wasu wurare kuma jami'an zaben sun fito amma jama'a basu je rumfunan ba. Mr. Rafael Madugu dan jarida ne a jihar Plateau ya shaida mun wasu daga cikin rawar da jami'in hukumar zaben da aka dakatar ya taka na rashin bada bayanai.
Lokacin da aka fito aka bude wuraren zabubbuka, sai akwai inda aka tarar cewa ma'aikatan INEC ba su riga sun iso ba, kuma mutane sun fito. Aka kai kuka ga INEC cewa ga mutane sun fito kuma kayan aiki ba a kawo ba, mutane suna ta jira. Ana ta koke-koken nan, yan jarida sun yi kokari su yi magana da shi, baya daukan waya, an aika mishi da sako ma bai ansa ba.
To amma kana ga ta ina ya kamata ita INEC ta yi gyara, musamman saboda gaba kara samu irin wayannan rashin fahimta ko kuma rashin wayar da kai, musamman daga bangaren ita INEC, ta yanda mutane za su gamsu da abinda matakan da ta sa.
Kira na ga hukumar zabe shine nan gaba tabbatar cewa wayannan kayan an kai su inda ya kamata, a tare da jami'an tsaro, kuma duk wanda aka kama shi da laifi da gazawa a tabbatar ya fuskanci doka.
Har lokacin hada wannan rahoto dai, hukumar zaben bata kammala kirga kuri'un da aka samu a zaben ba. An gudanar da zaben sanata na shiyar arewacin jihar Plateau dan majalisar wakilai na Jos ta Arewa da Basani, bayan kotu ta tunkuɗe waɗanda aka zaba a baya daga jami'iyyar PDP. Bayan kotun ta ce jami'iyyar a jihar Plateau ba ta da zababbun shugabanni kafin gudanar da zabubbukan gama gari da aka yi a shekara ta 2023. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To gaida Zainab, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hauwa da kashi na biyu na labaran duniya.
A ranar Lahadi, shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya ziyarci dakarun Ukraine da ke fagen daga a yankin kudu maso gabashin kasar, a daidai lokacin da ake raɗe-raɗin cewa mai yiwuwa nan ba da jimawa ba ya fatattaki babban shugaban sojin kasar Valery Zelensky. A yayin ziyarar aikin shugaba Zelensky ya miƙa lambobin yabo ga wasu matuƙa jirgin sama, an kuma koro mishi bayani akan wasu hare-haren da Rasha ta kai a yankin Dnipropetrovsk da kuma yadda za a yi amfani da wasu sabbin makaman kare sararin samaniya wajen kare sararin samaniyan ƙasar ta Ukraine. Ziyarar shugaban ƙasar zuwa fagen dagar da ya zo a daidai lokacin da batun rashin tabbas ke bulla game da janar Zelensky. Wasu majiyoyi biyu sun faɗa ranar Juma'a cewa tuni gwamnatin ta Ukraine ta shaida wa fadar White House cewa tana shirin yin waje da babban kwamandan sojin da ke kula da yakin da kasar ke yi da dakarun mamayar Rasha, cewar kamfanin dillancin labarun Reuters. Hukumar da ke shirya gasar kwallon kafa ta duniya FIFA da ke birnin New Jersey ta sanar a jiya Lahadi cewa za a buga wasan ƙarshe na cin kofin duniya na shekarar 2026 a filin wasa na MetLife da ke birnin New York a nan Amurka. Damar da New York din ta samu na ledar da za a taka a ran 19 ga watan Yuli ta same ta ne bayan gumurzu da ta sha da Dallas, inda baki ɗayan wasan da aka kasa shi zuwa rukunoni 48 kasashen Amurka, Canada da Mexico ne za su ɗauki bakuncin shi. Za a buɗe wasan ne da taka leda a shahararren filin wasa na Azteca da ke birnin Mexico a ranar 11 ga watan Yuni, inda Atlanta da Dallas za su ɗauki bakuncin wasanni kusa da ƙarshe, inda za a buga wasa mataki na uku a birnin Miami. Sai wasannin kwata fana da za a buga a birnin Los Angeles, Kansas, Miami da Boston. Birane 16 ne dai ake sa ran, wato da ke sassan kasashe uku ake sa ran za su ɗauki bakuncin wasannin, yayin da mafi yawa daga cikin wasannin za a yi su ne a Amurka. A shekarar 1994 an buga wasan gasar cin kofin kwallon kafa na duniyar ne a Amurka, inda aka buga wasa na ƙarshe a Rose Bowl da ke Pasadena kusa da birnin Los Angeles.
To, a gaida Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger, inda har yanzu ake ta kiraye-kiraye ga gwamnatin Najeriya da ta sassauto game da takaddamarta da gwamnatin mulkin sojan ƙasar game da makomar ƙasar a siyasance. Na baya-bayan nan cikin masu kiraye-kirayen akwai tsohon shugaban 'yan Najeriya mazauna jamhuriyar ta Nijar, Alhaji Adamu Gulma, wanda a tattaunawa ta musamman da wakilinmu Ayamai Sula Barma ya ce:
Na shekaran jiya na ji wata magana wadda Adamu Alheri ya yi tsohon gwamnan jihar Kebbi. Gaskiya na ji daɗin magana, kuma ina son sauran masu mukami irin nashi, yan majalisar da cijai da ta wakilai da kuma sauran gwamnonin mu, su tabbatar da cewa wanga abin fa wai ya shafi Najeriya yadda ba su zato. Hidabatin ɗan Najeriya wanda a Nijar, ko ɗan Najeriya wanda a cikin Najeriya, wannan abin ya shafi shi. Don haka in dai da gaske na su kai suna wakiltar mutane, kuma tsakanin da Allah na kira daga su don Allah su hito su yi magawa, su yi magana abin ga bai dace ba, don ba yi ake Najeriya mulkin Najeriya ba taɓa lura in waka ba. Don haka in dai har da gaske suka suna son mutanen Najeriya, to don Allah su hito su wa shugaban Tinubu magana haisan aikin da yake, don mu dai da anan Nijar abin ya dame mu, ya damu duk talakan da a Najeriya. Don haka shugabanci da suka yi, in dai da gaske na da su da gwamnoni, to su hito su waɗa mu gwamnati gaskiya ta san aikin da take. Mutum harko ba ga matakin ya kamata doka ba, tun da ba yi ake Najeriya mulki ba, kamata a ɗauki matakin sulhu, tun da Allah ya aiko wani abu wanda kai hana shi duniya. A ɗauki matakin sulhu da sojojin nan da ainihin su uku, wanda a hanya ta kirki, amma har a ce wai za a yi, in habbata amince ba za a zo a yaƙe ta, wace ƙasa ta yi juyin mulki an kai ta, balle ita Nijar a ce a yaƙe ta, wannan ba azanci na ba. Kuma shi wannan shugaban Tinubu ya tabbatar mana ba ɗan arewa na ba, in ɗan arewa na ba shi mana wani al'amari.
Wannan na nufin kamar har yanzu akwai sauran hanyoyin da za a yi amfani da su domin samar da sulhu.
Waɗanga maganganun da ne, in har gwamnoninmu na arewa sun hito da shugabanninmu na majalisa ta da ciye ta wakilai suka hito sun kawo Tinubu magana ta cewa ga masifar da ƴaƴanmu na arewa suke ciki da Nijar da Najeriya, wallahi tallahi su dole su sassauto, kuma dole su ɗauki hanya mai sauƙi wadda za su sassauta wa al'amari.
Ta yaya kake ganin za a shawo kan ɓangarorin biyu, ma'ana su hukumomin mulkin sojan Niger da a dai bangare hukumomin Nigeria da shugabannin kasashen Afirka ta Yamma mambobin sai dai
ai wannan abu mai sauki na ai kwanan baya an ce an dauki matakin ita ko kowata na da wasu shugabanni za su zo Niger su zamna suka kasa zuwa a zamna kan wannan matakin don haka tun gudi saki wasu mutane a zo a zamna a sasanta da shugabannin nan na sojoji da shugabannin ECOWAS saboda tallaka su samu nasifa
Tsohon shugaban kungiyar 'yan Najeriya mazazauna Nijar Alhaji Adamu Gulma a hirarsu da Sula Barma. Yanzu kuma bari mu koma Najeriya inda za a ji wani rahoto na musamman kan rasuwar tsohon gwamnan jihar Yobe Alhaji Bukar Abba Ibrahim. Nasiru Adamu Ilikaya gare ka.
A riga an yanke matsayar yi wa marigayi Bukar Abba Ibrahim jana'iza a Saudiya inda tun ya aka fara karɓar ta'aziyya a damaturu babban birnin jihar Yobe. Bukar Abba na daga mafi shaharar 'yan siyasa daga arewa maso gabashin Najeriya kuma Madugu a cikin 'yan siyasa da ke mulki a jihar Yobe. Kama abin da ya faɗa 2019 lokacin da ya jingine takarar sanatin Yobe ta gabar da barwa tsohon gwamna Ibrahim Gaidan kujerar.
Na declare ni kakan Yobe politics ne, sannan ɗana gwamna Ibrahim Gaidan shine uban politics na Yobe daga yau kenan. Saboda haka wannan abun farin ciki ne daga kana yaro na siyasa har zuwa uban siyasa har ka zo ka zama kakan siyasa ka barwa ƴaƴanka su ci gaba da wannan daidai ne. Ni a gaskiya dama ban yi niyya sosai akan in ci gaba da senator na arewa maso gabas a Yobe state.
A lokacin Ibrahim Gaidan wanda yanzu shine ma ministan 'yan sanda ya yaba wa dattakun marigayi Bukar.
Ina jin wasu abubuwa kamar ku 'yan press abokadan an fada sai ku je ku kara. Irin kare-karen naku ya kawo rudani an ce senator Bukar Abba Ibrahim ya ce zai kara da kowa ba zai barwa kowa ba zai je tsaya senator kaza-kaza ko ba abin da muka yi da shi daban ne. A haka ni sai na shiru na ce amma ni ban san shi da magana biyu ba yau me ya faru ne ko wani sune a gefe suna tuttura shi yayi wannan magana bari dai shiru haka sai da stakeholders suka zo suka yi meeting jama'a mu na APC suka ce to inzo an sai anan ne nazo na ce to ne mai na so an tsaya tunda nace dan tsaya sai ya ji daga bakin press da sauransu to shine yace ai ba fada muke ba shi ya bar mu.
Na tambayi marigayi Bukar a lokacin ko ya yi ritaya ne daga siyasa gaba daya.
A yanzu dai ba wani matsayin da zan tsaya a Yobe. Na yi commissioner, na yi gwamna, na yi senator. Me zan yi a Yobe? Sai dai zuwa gaba kuma da yake shekarun na har yanzu bai kai na babban yayan babanmu Buhari ba. Saboda haka in Allah ya kaddara in aka samu daman yin siyasa na kasa gaba daya, insha Allah muna nan.
Adamu Bura Fataskun na daga matasan siyasa da ke gidan Bukar inda ya ce marigayin ya yi kyakkyawan ƙarshe.
In muka tuna da inda ya rasu so shi ne muke faɗan da ba shi ne babban godiya a Allah da muke yi na cewa Bukar ya yi kyakkyawan ƙarshe. Samun kyakkyawan ƙarshe irin na Bukar duk mutum ɗan adam musulmi zai so samu irin wannan kyakkyawar ƙarshe saboda ya mutu a garin Annabi. Za a yi jana'izarsa a garin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan sunu waye ba kowa bane zai samu wannan din ma sai wanda Allah ya zaba.
An shedi marigayi Bukar da fadar ainihin abin da ke zuciyarsa ko da kuwa hakan wani abu ne da zai iya jawo masa suka. Nasiru Adamu Ilikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Allah ya ji kanshi kuma a gaida Nasiru. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin suke da gaskiyar har kullum kan bukarin take haƙin dan Adam. A yau shirin zai daura kan labarin shehu malamin Islama da ya fada komar ɗin damfara. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Bumel. Idan wata kila mai sauraro na biye da wannan shiri, mun fara kawo muku labarin babban malamin addinin Musulunci Sheikh Muhammad Kabir Ismail, wanda ya faɗa tarkon 'yan damfara da sunan za su sayar masa da lodin motocin shinkafa, inda ya mika musu miliyoyin kuɗin jama'a daga bisani suka jefa shi cikin halin ƙaƙanikayi. Barista Atiku Ismail ƙanin malam Kabir ne, kuma a gabansa dukkan lamarin ya auku.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. A gurgudu dai ina magana ne a matsayina na sauya kuma masanin shari'a wanda at least ya kamata duk abin da nan fada na fada kan da Allah. Malam Kabir dai malami ne kuma sananne ba ma a iya bincike jihar Najeriya ba. Sannan yana cikin harkare na irin taimaka mutane, sai wasu mutane suka zo masa da zummar wai irin yadda yake taimaka addini, akwai harkar shinkafa za a dinga yin abu da sauransu, ana da dan kasuwanci haka. To da yan dai suka amfani da nasa da mutane iya da gida wanda ya kanza da hanzari ya kai halinta, haka suka cinye gidan iya da gida a madukar garin Gombe, suka cinye gidan iya da mota wasu suka cinye da dai sauransu, wanda akwai mutane da dama wanda bayan Gombe bane ma akwai wani ana kiransu Mustapha Sarewa da Katsina, mota ta yi labarai shinkafa haka suka dambare shi suka cinye. Da akwai wani nan a jihar Gombe ana kiransu Alhaji Umar Kunji, shi ma suka amfani da wannan dabarun suka sa shi ya karbo kaya akan in Allah da za a yi harka za a samu alheri nan na suka dambare shi. To wannan dai shine dai a daddace abin da take da kanya da Allah.
Barista Atiku, yi mana bayanin wannan ya jawo har aka yankewa malam hukuncin dauri gidan yari, ya lamarin a shari'ance mai shari'a ta duba ta yanke wannan hukuncin ne?
To ya kai ga an shigar da kara a EFCC, wanda hakan ne ya jawo a kai shi gaban kotu a nan cikin jihar Gombe, aka kuma yanke masa hukuncin ɗaurin kusan shekara 7 da dai ya gama zaman abin din ya fito. A gurguji dai abin da ya rike hakan ishu na restitution na wannan kuɗi har yanzu dai ba a samu ba, kuma su mutanen ba a san inda za a same su ba, domin matsalan shi ne wanda su inda suka bayar duka an je ba a samu, sun ba da mara sun ba da fake address.
A shari'ance wacce irin dama ce shi Malam Muhammad Kabir Ismail yake da ita, wato ma'ana bayan wannan ɗauri ya nuna har yanzu dai akwai sauran bayani na kuɗi kenan a gaba?
Wallahi bayan ɗaurin akwai bayani na kuɗi, sannan akwai abin da ɗan manta ban faɗa ba. Misali ita kotu ma'aunin shari'a namu na Najeriya shi ne sashe 35 na kuntatar da shari'a, an ce wahihu asal masfuru, mana body of proof yana kan wanda ya furta magana, haƙƙin tabbatar da abu yana wuyan shi. To malam ba shi dama haka idan har ka ci an damfare ka ne, to ya zama yana wuyanka ka ne ka tabbatar da an damfare ka. To kaga inda zai sami su din zo su tabbatar cewa ilimi mun damfare ma, to babu wani inda ya zama kan sun ba da takardar da aka bidin yadda za a samu a kama su, babu. Mana ya zama duk inda abun ya tawo kuɗin shine last beneficial na wannan abun, sai zama shine a kama kayan da ya gunsa ne shi aka sani, bai kuma ba da inda za a gano kuɗancen wanda suka benefit din ba sani ba. To kaga shine wannan ke jawo a kama hukunci akan wannan abun da sauransu.
Shi ma bai san mata inda zai nemo mutanen ba.
Ya duk adadin da ya kamata a bidin wasu an ce a Kano suke, sannan ina cewa akwai abin da manta wa abin magiyan zuwan su din, wallahi idan su mutane da kamala sun sa jamfa da kaya na arziki dai ba za ka ce suna da talauci ba, ga nutsuwa da sauransu dai alama dai ka ga mutanen kirki wallahi, kuma aka musu karɓa ta karamci ya sauke su a nan Jimaloch, mun zo mun gaisa da su a muka ci abinci da sauransu. To akwai dan uwa na Shehu Hadi, wallahi mun ta an tabbidin abu maganin to irin yadda suke maganin su yana nuna akwai dan matsala, kazan kuma yadda suke kan zo kanka dama sai sun gama roƙon Allah kanka sun ta abuwa ne da ya safi shirka dan ban roƙon Allah ba, Allah ba zai ba wa azanin dama akan mutumin kirki ba. To yawanci sai sun wasu tsafi irin wannan abun kuma suka yi dace suka yi nasara kan shi. To mun ta jan hankalin sa sai ya ce a wannan bayan Allah ne ba su Allah, ai ya san shi ai goni wannan goni waye ne wannan kaza ne, suka ta masa suna irin guda yake masanin alqur'ani ne da sauran sun da ya can a bayan can ya yi alƙalanci ma na ka san katun ƙwani a cikin jihar Gombe. To sun ta zuwa masa hakan suke alqur'ani da sauransu haka. To wannan abun haka Allah shi ya sa ya shajja da su ya sake yana ganin mutane na Allah har suka kai ga sun gurma shi a cikin wannan al'amari.
Faruwar wani al'amari da ya jefa Sheikh Muhammad Kabir Ismail cikin wani mummunan yanayi da ya kai ga sayar da kadarorin sai da ya mallaka a duniya, amma har yanzu bai fita daga wannan hali da ya tsinci kansa ciki ba, kamar yadda ya shaida filin ciki da gaskiya.
Muhammad Kabir gaba ɗaya nawa yanzu ake binka mutanen nan, shi yanzu Umaru Kunji nawa ne kuɗin sa wajenka?
Nasa zai kai kusan miliyan 12,500, Mustapha miliyan 6,500, kaga 17 kenan ko? Ga wancan yana da uku mai masara mota da shi ma 620,000, to da kanana kana da 21-22 miliyan abin da yake kai da kenan.
Na'am. A matsayin ka na yana ji ka biya mi?
Na biya wasu, shine na sai da gidana na biya wasu na rarrage.
Wato da kuɗin sun kai miliyan wajen 30 kenan ko fiye da haka?
Da haƙiƙa a ciki ai na rarrage.
Ya nuna yanzu ba ka da wani sauran abu da zaka sayar a kadarorin ka kenan?
Wallahi al'azim ba ko da take ɗaya kuwa, wallahi ban da shi. Ni kuma fenshiyaniya ne, gida titi na ma bai wuce miliyan biyu ba, in ma za a biya ne tun bai ma kai ba.
Oh, Kibir, daga wancan lokacin zuwa yanzu ya rayuwarka ta kasance bayan wata gaddara da ta faru?
Rayuwa kam a matsayina na almajiri a haka dai nake rayuwa. Pension na 39,000 ne, ina level 13. Ya shi na dogara sai Allah daga cikin ofisa da yake yi wa bayansa ɗaya na 15. Na aular da guda biyu maza sun yi aure, sauran guda 11 nan da ni 17 ko 18, mu 13 na haka muke tare a gida. Za a sha da haka ta hanyar Allah da bayan Allah da suke taimako, kamar yadda matar gwamnan Gombe ta aiko mun da 200,000 bayan na fito, sai mun gashi tana roƙon addu'a ga kuma taimako.
Eh, wannan shi gwamna na yanzu Inu Malam Muhammadu Inuwa Yahaya ko kuma tsohon gwamna?
Matar gwamna na yanzu Inuwa Yahaya shi kansa ya je gona ya same ni ya gaishe ni. Allah ya saka mai da alheri. Ya je gona ya same ni ya gaishe ni ya ce zai yi appeal. Na ce yalla bai aka sake appeal a harin da nake ciki ina tsoro duk da na ban san shari'a duka ba, amma kar abun ya sa ne ta zama. Ya ce to shikenan, Allah sauke. Ya aiko mun da abinci gidana, ya ba su wani dan kuɗi suka rike suka ce fa har Allah ya fitowa ta. Yanzu kuma dai ina ta kokarin mu haɗu da shi, shi ma an ji wani taimako zai mun. Allah ya sa mun haɗu ba.
Babban abu dai shine a samu wannan kuɗi da ake bi a biya, shikenan yaso zaka iya ci gaba da rayuwarka.
Wannan shine gaskiyar magana. Da Allah ya takure ake, masu gidan haya sun dame ni, masu kuɗi sun dame ni, ba aiki da ƙarfi na haka na yi ritaya. A 2018 na aje aikin ba abin da nake yanzu.
Akan makalla, yaya abokanka da sauran jama'a su kuke hulɗa da su a yanzu bayan faruwar wannan abin?
Wallahi ba ni da wata mummunan fahimta da kowa. Ina tare da waɗanda dama nake tare da su na Allah. Muna tare da su, suna gaishe ni, ina gaishe su, ina ziyartar su. Sai dai harka ta wa'azi ne kamar da publicly ba kasafai nakan yi ba. Gaskiya Allah ba zan boye ba. Wannan kam na dan rage bana shiga wa'azi haka kamar yadda na kasani a da kai. Amma nakan yi a Juma'a, nakan yi kuma ta internet ɗin ma, nakan yi ta wasu da abin nan ma. Ta fizu ɗin ma ana ɗan yaɗa kaɗan daga cikin abubuwan da nake yi na addini. Ba ai tafsirin azumi na ina yi a masallatan Juma'a na gari na da anguwata.
Barista Atiku Ismail shi ma ya bayyana irin tsananin halin da shehun malamin ya fada bayan da wannan kaddara ta afka masa.
Kai da kike tare da shi, ya rayuwarsa ta kasance bayan wannan kaddara ta afka masa?
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ya kai zuwa ka. Wallahi tallahi ka ga ni fara gudun ko wallahi ji da ce duk san ina cikin rayuwar da aka ji a baya da irin halin da iyalan su suka shiga. Wallahi tallahi an shiga yanayin da abincin da ra'a ci ma a gidan ya zama damuwa. Matarsa ke na kwarfidansa ita ta dinga fama da tashi ta kai da kaddarta da wannan haka dai har Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka gama rayuwar da ya yi wa da baya nan har kai ga aka ga wannan matsayin da muke ciki a yanzu. Wallahi ko ya san malam ni ya dauki da su a gaban san tashi.
Masu waɗanda suke da kuɗi a wajen malam din nan suna ganin kamar ya cuce su ne ba?
Suna gani kuma wallahi da cutun sai ba. Kaji na cin wallahi ko wallahi malam da clean mind duk abun da yake tafiyar nan iya ganin gaskiya ne. An tura kaya za a samu alheri zai fi da su kai. In kara maka ni ma ya ce ne in je na international passport. Ya ce mun na international passport a kan kula da bana zan je ni aiki na ji ko umra cikin duk zai daya.
Wato akwai an gala mun alheri daga shirin yan damfara kenan.
Inna lillahi a muka mun gani wallahi mun gani. A lokacin ma kira mutum a raye wallahi irin halin da shige na tausayawa da sauransu ba a magana.
Allah ya kyauta ya kuma raba dukkan bayansa daga sharin ƴan damfara da azzalumai da masu mugun nufi. Idan Allah ya kai mako mai zuwa, za mu ji daga bakin su kansu mutanen da kuɗaɗen suka makale a wannan harka. Masu sauraro sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin yadda ta kaya. Yanzu a madadin Nasara da Mele Kaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya. Sai mana afuwa ba za mu iya kawo muku labarai a takaice ba. Ba su sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin.
amma idan Allah ya kai mu da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za a sake jin mu. Yanzu a madadin Hawan Shiru wadda ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Dadi Balawi, sai kuma engineer mu Charleston, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.